الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am wato tambayar dan uwa shine karin bayani dangane da wasu dabbobi da Allah ya haramta mana idan suka siffanta da sifa daga cikin sifofin da ya zanu sai dai in wato an tarar da wani al'amari wanda yake na musamman kamar yadda aya take cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ke cewa hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghayrillahi bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنبيهة وما أخل سبه إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الآية فرقودي أبنجي تعالى كيتشي وحرمت عليكم الميتة أنهرم تاموكو متتر دبا معنا موشي دل دبا ديا حلتاج to idan ta mutu wannan haramun ne a ce ta inde ba dabba bace ba wanda take ta ruwa idan aka ce almaita kenan shine ma mata ala hatfi nafsihi min ghairi zakatin shar'iyya duk dabbar da ta mutu haka kawai ba tare da yanka wanda yake na shari'a to wannan haramun ne a ce wannan kenan sifa ta farko shine almaut hurrimat alaykumul maita an haramta muku cin mushi sai yace waddam an haramta muku wato shine jini haramun ne shan jini walahmul khinzir da naman alade sai yace wama uhilla li ghayrillahi bi da abinda aka daga murya a wajen yankansa ba ga Allah ba ma'ana duk abinda aka yanka ba da sunan Allah ba haramun ne shi ma a ci kamar yadda gumaka wannan mushrikai idan za su yi yanka suna yin yanka da sunan gumakansu lafazin wa ma uhilla an ciro shi ne daga al-ihlal al-ihlal shine rafu saut daga murya shine yace wa ma uhilla li ghayrillahi bi da abinda aka kururuta da yankansa ga wani Allah sannan sai yace wal munkhaniqatu da dabba wadda take an makureta al-munkhaniqa wadda aka makureta imma igiya ko kabul ko wani abu duk dabbar da aka makureta har ta mutu to wannan haramun ne ita ma a ci sai yace wal mauquza da dabbar da aka mangare ta da wani abu sanda ko makamanciyar haka an gane ku mauquza yana daga cikin mauquza dabbar da mota ta kada sai yake cewa wal mauquzatu wal mutaraddiyatu da al mutaraddiya ita ce dabbar da ta gangaro daga wuri madaukaki ta fado ta mutu ita ma wannan haramu ne sai yace wannan dihatu da dabbar da aka suka ma'ana wanda ɗan uwarta ta suke ta da kaho ko kuma aka suke ta da wani abu sai yace wa ma akala sabu da dabbar da wato namun daji suka ci wani bangare na jikinta an gane ko wanda namun daji suka ci suka raga ma'ana dabbar da ta mutu a sanadiyar cin namun daji in ma kura ko kilkeci ko ma menene shine ake kiranta akilatu sabu wa ma akala sabu da abin da kenan namun daji suka ci gaba ɗayan su wannan haramu ne da Allah ya zanu su biyar kinkinan almaita sannan kuma da wannan an gane ko almaita da almauquza da almutaraddiya da annadiha da yace hurrimat alaikum almaitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghayrillahi bi walmunkhaniqa kenan almaita da almunkhaniqa da almutaraddiya da almauquza da almutaraddiya da annadiha da akilatus sabu an gane ko ta cikin shida to wannan gaba ɗayan su Allah sai ya tuge sai ya ce illa ma zakaitu sai dai abinda kuka yanka kenan dabba wanda take ta ji mutuwa haka kawai ranta bai fita ba aka je aka yanka to wannan ya halatta a ci haka nan dabba wanda take almunkhanika amma bureta amma bata mutu ba aka tarra ta tana da sauran rayuwa aka yanka ta ya halatta a ci hakanan ita almuquza hakanan almutaraddiya hakanan annadiha hakanan akilatus sabu gaba ɗayan su wannan shida in dai an tarda su suna raye ba su ida mutuwa ba aka yanka to ya halatta a ci a sanadiyar togaciya da ubangiji subhanahu wata'ala yayi domin cai illa ma zakaitum sai dai abinda kenan kuka riski yankansa kuka yanka to wannan ya halatta ku ci amma in a haka kawai dabba ta fada ta mutu ko kuma kasancewar dabba ce wadda aka makure ta har ta mutu ko aka mangare ta ko kuma aka soke ta ko kuma ta gangaro daga wuri wanda yake madaukaki ta mutu ko kuma naman daji ya warce ta ya mata rauni ta mutu a sanadiyar wannan cin jikinta da to gaba ɗayan su wannan haramu ne haka nan ita waccan wato wadda aka daga murya game da yankanta ita ma wannan haramu ne zauna take da gidin kanta na cikin na gaba sai ya ce wanke cewa da yake cewa illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi wato da abinda aka yanka ma gumaka shi ma wannan haramu ne duk dabbar da aka yanka ta saboda gunki neman kusaci ga gunki to wannan haramu ne ya ci kenan kar kai fahimci cewa sai gunki kadai wanda aka girka aka zo ana masa sujada duk dabbar da aka yi ma wani Allah yanka domin neman kusaci da girmamawa zuwa ga shi wanda aka ma yankan to wannan haramun ne a ci wannan dabba ko da manzo ne daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku aka yi yanka saboda shi to wannan haramun ne a ci wannan yanka shi ne yace wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dan haka kenan dabba din mota ta kadita kafin ta mutu tana halbe-halbe aka zo aka yanka ta da aka yanka ta bayan an yanka ta halba sannan jini ya gudana to wannan ya halatta a ci haka nan dabba da ta fada tana famar mutuwa aka je kafin ta ida mutuwa aka yanka da aka yanka jini ya gudana sannan ta halba bayan mutuwar ta to wannan ya halatta a ci amma matukar aka yanka ya hakuri matukar aka yanka dabba jini bai gudana ba ko kuma da aka yanka ta ma ko halbawa ba ta yi ba to wannan baya halatta a ci saboda kasancewar dabbar ta ji mutuwa ne mai yiwuwa ma ta ida mutuwa ne aka yanka ta so da yawa za a yanka dabba ba ta halbawa bayan yanka ko kuma jini bai gudana ba wannan kwata-kwata baya halatta a ci na'ama
irin wannan sallar tasu da suke sai abincin kama da nama a ciki da halitta ka ci
to wannan tambaya ai da mun bayani ya gabata a kanta. Salloli waɗanda suke na arziki, kamar misali sallah ta Kirista yayi abinci ya baka a sanadiyar wannan murna da sallar su, tare da cewa cinyen kan Kirista halatta ne kamar yadda Allah ya halitta mana da nassi na Al-Qur'ani, amma kasancewar wannan abinci da suke dafawa a sallar su baya halatta mutum ya ci, domin in ka ci tamkar kai tarayya da su ne akan wannan, akan murna game da wannan sallar ta su bayyada cewa. Amma in har bukata ta fakar da mutum ya zuwa cin wannan abinci ba laifi ya kan iya ci. Na'am. Wuturi matsayin shi sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda yake tabbatar da cewa sunna ce mai ƙarfi ba a zaman gida ba, ko abu da buru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin wuturi, tare da cewa su malaman Shafi'iyya sun tafi, malaman Hanafiya sun tafi akan cewa wuturi wajibi ne, domin wasu dalilai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tare da cewa jumhurin malamai sun ba su amsa akan wannan dalilai, kin ba sa nihin cewa wuturi farilla ne, an gane ko, cewa dai matsayin shi sunna ce wadda take mai ƙarfi. Wani misali, macen da take cikin yanayi na jinin al'ada ko na biki za ta iya dafa kamar misali ɗan izihi biyu ko ɗan izihi biyar ko goma ko ashirin ta karanta? To a magana wadda take mafi rinjaye, hatta da Al-Qur'anin gaba ɗayansa babu dalilin da ya haramta mata, duk dalilan da aka kafa hujja da su a wajen haramta ma mai al'ada ko mai jinin miki ko mai janaba dafa Al-Qur'ani, babu dalilin da zai iya zama hujja. Sauran hadisan da suka kafa hujja da su waɗannan ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aya ta Al-Qur'ani da suka kafa hujja da ita a cikinta babu wajhud dilala akan haramta ma mai janaba ko mai al'ada ko mai jinin miki dafa Al-Qur'ani. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul waqi'a, innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun, ayar da suke kafa hujja da ita la yamassuhu, ba wanda ke shafar al-qur'ani illa al-mutahharun, sai dai waɗanda suke ababan tsarkakewa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A nan kenan in ma an je a kan faɗinsu da suka ce Al-Qur'ani, tare da cewa ita ayar ba tana nihi Al-Qur'ani ba, abinda take nihi wancan girgamkin littafi shi ne Lauhul Mahfuz, domin ya ce innahu shi Al-Qur'ani, innahu lalle wannan abinda ka zo da shi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la Qur'anu, Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girmana da buwayata, lalle wani abin karantawa ne karim wanda yake mai daraja, fi kitabin maknun, wanda tushensa na cikin littafi wanda yake maknun suturtacce wanda idaniya ba ta gano shi, sai ya ce la yamassuhu, kenan ana addamir yaudu ila aqrabil mazkur, menene aqrabul mazkur? Anan shine kitabin maknun, sai ya ce fi kitabin maknun, a cikin wani littafi wanda yake suturtacce wanda idaniya ba ta gano shi, shine Lauhul Mahfuz. La yamassuhu, wannan littafi na Lauhul Mahfuz ba wanda ke shafarsa, illa al-mutahharun, sai waɗanda suke ababan tsarkakewa a wajen Ubangiji su ne mala'iku. To in ma kace Al-Qur'ani ake nimi ba wanda ke shafar shi, illa al-mutahharun, sai waɗanda suke ababan tsarkakewa ba masu tsarki ba, inda ana nihi masu tsarki sai a ce illa mutahhirin ko kuma illal mutatahhirun, an gane illal mutahhirun, la yamassuhu illal mutahhirun, ba mutahharun ba, domin akwai bambanci tsakanin mutabahhir da mubahhar. Idan aka ce mutabahhir, wanda yake mai tsarki a karan kansa, al-mubahhar wanda aka tsarkake. Idan an yi idgamu taqin fi ba, sai a ce illal mutahhirun, kamar yanda yake inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ko kuma can cikin suratul tauba da yake wallahu yuhibbul mutatahhirin, ubangiji ta'ala yana kaunar wato bayin sa waɗanda suke al-mutatahhirin, waɗanda suke masu tsarki kenan a karan kansu. To nan ce ai ababan tsarkakewa. To in ma ka dauke shi akan cewa masu tsarki, to wani tsarkin ake nufi? Domin tsarki kala uku ne. A takaice dai mu'mini ba najasa bane, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace subhanallah, innal mu'mina la yanjus, kenan mu'mini tsarkakekke ne. Kenan in ana nihi cewa sai mu'mini, kenan anan kaga kafiri ya fita. Sannan kuma wanda yake bashi da janaba ana kiran shi mai tsarki, domin janaba ana kiranta cewa wannan kasancewa wannan an gane ko. Kenan in ka ce a nan an ce tsarki a farko yana iya ɗaukan cewa mumini, yana iya ɗaukan wanda ba shi da janaba, kuma yana iya ɗaukan wanda yake da arwalla. Wane kana da tsarki ana nihin cewa babu janaba tare da kai, kana iya cewa e. Wane kana da tsarki ana nihin cewa kana da arwalla, sai ka ce e. In ba ka ce a'a, to anan kaga kasancewar yakan iya zamantowa mumini ake ni, yakan iya zamantowa wanda bashi da janaba, yakan iya zamantowa wanda yake bashi da arwalla. Ka'ida ko malamai suka ce idza faraka al-ihtimal badala al-istidlal, idan tana yiwuwa ta kutso kai, to kafa hujja ya baci. Duk abinda za a ce yana iya yiwuwa kaza ne, yana iya yiwuwa kaza ne, yana iya yiwuwa kaza ne, to ba maganar kafa hujja anan. To dan haka a takaice a karkashin wannan aya da suka kafa hujja da ita akan haramta ma mai janaba ko mai jinin al'ada ko mai jinin biki dafa alqur'ani, babu fuska ta kafa hujja a karkashin wannan aya. Sannan wancan hadisi da yake cewa Allah ya masal qur'ana illa tahira, a wannan shi ma hadisin bai inganta ba, wanda shine hadisi na biyu a wannan mas'ala da suke kafa hujja da shi. Don haka dai a takaice duk dalilan da suka tafi babu dalilin da zai iya zama hujja, an gane. Don haka sai a koma asali, asali shine halacci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da wato shine daren Lailatul Qadr, wanda bayani ya gabata wannan dare an kiraye shi Lailatul Qadr. Malamai suka ce an kiraye shi da wannan suna saboda matsayinsa, matsayi ne mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Li anna qadraha inda Allahi azim, dalili domin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani a daren Lailatul Qadr, kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas. Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan Al-Qur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza, wanda shi Baitul Izza yana samar duniya sama ta farko. Daga nan Jibrilu alaihi salam ya ringa kai kawo a tsawon shekara 22 da wata 6 ya saukar da wannan Al-Qur'ani gaba ɗayansa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzansa, kamar yadda Allah ya tabbatar da cewa wannan Al-Qur'ani an saukar da shi ne a daren Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, don haka shi ne suka ce aka ambaci wannan dare cewa Lailatul Qadr, kenan dare ne mai daraja domin yana da girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko kuma an ambace shi cewa Lailatul Qadr suka ce li anna qadral ibadati inda Allahi azim, domin matsayin ibada a wajen Allah mai girma ne a cikin wannan dare. Dalilin anan da yace Lailatul Qadr khairun min alf shahr, daren Lailatul Qadr wato yafi alkhairin wata 2000. Ibadar da bawa zai yi a cikin wannan dare to tafi ibadar wata 2000 shekara 83 da yan watanni. Ko kuma an ambace shi akan cewa Lailatul Qadr fuska ta uku suka ce li annabiha tuqaddiru ashiya, domin a cikin wannan dare ne ake kaddara dukkan abubuwan da za su wakana a cikin shekara, shine at-taqdiru sanawi, da wanda zai mutu da wanda za a raye da shi, da wanda za a azurta, da wanda za a talauta, da wanda za a dora kushirin mulki, da wanda za a sauke, da wanda za a dora masa rashin lafiya, da wanda za a yaye masa, da duk wani abin da yake gudana a cikin bayi a wannan dare, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake zartar da abin da zai wakana a cikin shekara. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, fiha yufraku kullu amrin hakim, a cikin wannan dare ake rabe dukkan wani al'amari wanda yake hakim, wanda yake abin kyautatawa a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya tsara ya gudanar da shi ya zartar da hukunci. To a wannan dare ne Lailatul Qadr wato ake gudanar da wannan al'amari. To dan haka dai kamar yadda bayani ya gabata, shi daren Lailatul Qadr yana daga cikin babbar kyauta da Allah yake banci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita, saboda rauninmu a wajen ibada da kasancewar karancin shekarunmu, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya mana ni'ima ya jaddada mana wannan kyauta na cewa ibada ce za ka yi a cikin dare ɗaya-ɗaya. To amma wannan ibada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala za ta tsaya matsayin wanda ya yi ibada tsawon shekara 83. Sai dai kamar yadda bayani ya gabata, duk wani abu mai sunan ibada dole a tsaya a yi taka tsantsan a cika sharuddansa: kyautata niyya, yi dan Allah, da ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk ibadar da aka yi dace a wannan dare kuma ta hada wannan sharuɗa biyu, to za ta zamanto tamkar ibada ce wadda aka yi ta tsawon shekara 83. Tare da cewa hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata, duk abin da Allah ya yi to akwai hikima a ƙarƙashinsa. Don mu zage damtse, mu da kufa akan bauta ma Ubangijinmu, Allah ya ɓoye wannan dare a cikin wasu darare guda 10 waɗanda suke na ƙarshen Ramadan, ba don komai ba, don mu raye da waɗannan darare 10 gaba ɗayansu da ibada, mu samu kusaci ga Ubangijinmu. Don haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya nuna mana a cikin daren da ake samun wannan dare, shine yace ku neme shi a cikin 10 na ƙarshe na Ramadan, sannan kuma ku neme shi a cikin mara 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9. Don haka a magana mafi rinjaye, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Fathul Bari yayi bayani lokacin da ya tattara waɗannan hadisai da suke bayani game da daren Lailatul Qadr, shi ne yace daren Lailatul Qadr yana ciruwa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci akan kai kawai shekaru. An gane ko? Yakan iya dacewa a wata shekara a same shi a daren 21, wata shekara ko daren 23, wata shekara daren 25 ko da 7 ko da 9. Tare da cewa akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yanke shakka, suka ce kawai ga daren da Lailatul Qadr yake, kamar yadda Abul Munzir shine Ubay ibn Ka'ab, Allah ya kara masa yadda, rantsuwa da Allah yake kuma baya togewa a cikin rantsuwarsa cewa daren Lailatul Qadr daren 27. Aka tambaye shi menene hujja, yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in daren Lailatul Qadr ya wuce, to idan aka wayi gari rana ta hudu zaka ga ta hudu babu wanji tare da ita, ma'ana zaka iya kallanta da idanka, babu irin wannan haske da take watsawa. To lalle waɗannan alamu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. To sannan sai ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi a 10 ta tsakiya, asuba ta 21, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita daga cikin itikafinsa ya sallaci sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake fada ma sahabbai, yake cewa an nuna mun daren Lailatul Qadr, amma bayan lokaci ya dan ja ne, manzon Allah yace an nuna mun daren Lailatul Qadr, yace amma an mantar da ni, amma ina tuni daren da aka nuna mun Lailatul Qadr asuba da gari ya waye a sallar asuba, manzon Allah yace mun yi sallah a cikin ruwa da laka. Abu Sa'id sai ya tsaya yayin lissafi sai ya gane cewa daren 21 ne domin asuba ta warewar 21 yace mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rufin masallacin sa kwa rufi ne na itacen dabino ruwa yana zuba a cikin masallacin yace ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya juyo ya fuskance mu sai na ga ruwa da laka a fuskar sa yace sai na tabbata cewa Lailatul Qadr din nan da manzon Allah ya gani aka mantar da shi a daren 21 ne kaga wannan na nuna mana daren 21 sannan shi wancan Ubay ibn Ka'ab manzon Allah ya tabbata cewa daren 27 Lailatul Qadr ta wuce domin a alamar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa to dan haka kasancewar anan irin Sa'd ibn Muhammad su sun tafi akan cewa daren 21 ne to dan haka dai da aka shamma a tsakanin waɗannan hadisi sai aka ce to Lailatul Qadr tana canzawa daga lokaci zuwa lokaci dan haka kenan hikima ta Allah su ne ake murayar da waɗannan dare gaba daya yakan iya yiwa kai kuncin ka kace sai daren 27 to me yiwa duk tun daren 21 ko da 3 ko da 5 ta wuce yakan iya yiwa kace kai daren 27 kin kuma ya kasance cewa sai daren 29 yau za mu tashi babi na gaba qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu li itikaf malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen itikaf lafazin al-itikaf a yare wanda yake na larauci shine suka ce luzumu shay'i wal muwazabatu alayhi lazimtar abu da nacewa a kansa duk mutumin da ya lazinci abu yana ce a kansa to za a iya amfani da lafazin al-itikaf gare shi kamar yanda Ubangiji ta'ala yake hakaito mana fada ta mutanen Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yake tambayar su ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun wadannan gumaka wadanda kuke dukufa akan bauta musu menene matsayin su Ibrahim alayhi salam yake tambaya ash-shahid chai antum laha akifun wanda kun dukufa akan su kun nace kuna bauta musu kamar yanda can kuma a cikin suratu shu'ara yake cewa an gane ko watulu alaihim naba'a ibrahim idza qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin ash-shahid suka ce na'budu asnaman kuma ka ne muke bauta musu fa nadhallu laha akifin kuma mun zamanto masu lazimtar su ba da riba rana muna gun su muna bauta musu haka can mutanen Annabi Musa waɗanda suka riki maraki a matsayin Allah suke bauta masa me suke faɗa ga Harun suka ce lanna braha alaihi atifina hatta yarji'a ilaina Musa ai ba za mu gushe ba muna masu dukufa akan bautar wannan maraki har sai Annabi Musa ya dawo in ya nuna mana cewa abu ne na ƙurai mu ci gaba in ya nuna mana rashin kyawun shi sannan mu dawo to dan haka dai a yaren larabci idan aka ce al-itikaf shine luzumu shay'i wal muwazabatu alayhi a shar'ance idan aka ce al-itikaf wato shine al-iqamatu fil masjidi taqarruban ila Allah azza wa jalla wa tafarrugan li ta'atihi ala sifatin makhsusatin min shakhsin makhsus wato lazimtar masallaci domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kadaita domin bauta masa a bisa sifa wadda take kebantacciya kuma daga mutum wanda yake kebantacce nan da aka ce al-iqamatu fil masjid wato lazimtar masallaci tun anan zamu fahimci cewa itikafi baya inganta sai a masallaci saboda kaidi ne anan al-itikaf al-iqamatu fil masjid shine zama a masallaci taqarruban ila Allah azza wa jalla kuma dan neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga anan kenan itikafi ba a shigar shi saboda neman biyan wata bukata ta duniya ana shiga itikafi ne kawai dan neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan wata farrugan liqa'atihi da kadaita ka kakkabe dukkan komai sai dai biyayya ga Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka shi wanda ya shiga cikin itikafi anan zamu fahimci cewa ba shi da wani aiki sai ibada kawai, duk wani aiki dole ya maida shi gefe ya aje. Sannan sai ya ce ala sifatin makhsusa, a bisa sifa wanda take kebantacciya, domin akwai wasu abubuwa wanda sun halatta ga mai itikafi kamar yanda zamu gani nan gaba, da kuma abubuwan da ba sa halatta akwai wasu sifofi wanda dole sai an cika su. Sannan sai ya ce min shaksin makhsus, daga mutum wanda yake kebantacce. Don haka akwai lokacin da in mace tana itikafi ta shiga cikin wani yanayi, to dole za ta fita daga cikin masallaci ta je in wannan uzuri ya gushe sannan ta dawo. Don haka ya ce min shaksin makhsus. Wato hukuncin shi itikafi, malamai sun yi ittifaki akan cewa matsayinsa, hukuncinsa wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sunna kuma wadda take mustahabba, ma'ana matsayin shi sunna ce wadda aka sunnanta mana an so musulmi yayi wannan ibada, domin dalilai sun tabbata game da yin itikafi a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dalili daga cikin alqur'ani akwai fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, kada ku kusanci iyalinku halin kuna masu itikafi a cikin masallatai. Don haka duk mutumin da yake cikin itikafi kusantar iyalin shi haramun ne, an gane ko? Kusantar iyali ta hanyar saduwa wannan haramun ne, da abin da yake gabatar haka. Sannan daga cikin alqur'ani akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baytiya lil ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ubangiji ta'ala yace wa ahidina ila ibrahima, wato mun alƙawalta ga annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il, muka ce da su an tahhira baytiya. Ubangiji ta'ala yace ku tsarkake mun ɗakina. Allah ba shi da wani daki a duran kasa face masallaci, kamar da yanda yace fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal. Shine yace an kwashira baitiya, wato ku tsarkake mun dakuna na, ku tsarkake mun daki na. Li ta'ifina, ubangiji ta'ala yace saboda masu dawafi, wal akifina, da waɗanda suke masu itikafi. Wannan na nuna mana itikafi ba kan mu farau ba, waɗanda suka gabace mu ma Allah ya shar'anta musu. Wal akifina, da masu itikafi sai yace wa ruk'is sujud, da masu sallah. Don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa la a'lamu an ahadin min al-ulama'i khilafan annani itikafu masnun, yace ban san da ce ban san da wani sabani ga ɗaya daga cikin malaman da ake kilgawa da fadar su cewa itikafi hukuncin sa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu sabani a wajen magabata, ba dole bane ba, amma matsayin shi sunna ne. Hikima game da shar'anta mana itikaf, Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani a cikin littafin sa Zadul Ma'ad, shine yake cewa yayin da wato nagarta ta zuciya akan tafarkinta na tafiya domin saduwa da Ubangijinta, abu ne wanda bai yiwuwa bai ya tabbata, dole zuciya sai an kakkabe dukkan wasu abubuwa na ratayen duniya, an seta ta akan wannan tafarki domin kusantar Ubangiji subhanahu wataala. Don haka anan na daga cikin abubuwan da suke shagantar da zuciya su canza mata tunani da lissafi shine al'amari na cin abinci da sha. Don haka mai itikafi kenan aka sunnanta cewa ya zamanto yana azumi. Sannan kuma da kasancewar na ɗaya daga cikin abin da yake wato shine karkasa tunani na zuciya, wato shine bacci. Sannan kuma da kasancewar cuɗanya da jama'a, don haka mai itikafi sai aka ce masa ya ƙaurace ya koma masallaci. Wannan itikafi idan zai yi ya zamanto yana azumi, sannan kuma ya zamanto ya rayar da yininsa da daren shi da ibada, sannan kuma ya kadaita ba maganar cuɗanya da mutane. a wannan lokaci ne zuciya tunaninta zai hadu gudaya ya zaman tuta fuskanci Ubangiji subhanahu wataala, ba ta tunanin dukkan wasu abubuwa waɗanda za su daidaita tunaninta. To dan haka shine wannan makasudin wato shar'anta mana itikafi ba dan komai ba, wato dan bawa ya samu lokacin da zai tattara tunaninsa ya kadaita da Ubangijinsa subhanahu wataala, wato domin ganawa da shi, ya ɗebe kewa da Ubangijinsa subhanahu wataala a nan rayuwarsa ta duniya, wanda sakamakon ɗebe kewa da Ubangiji subhanahu wataala a cikin irin wannan ibada, a farko zai baka ɗebe kewa lokacin da ka shiga rayuwa ta biyu, ita ce rayuwa ta kabari, rayuwa ta barzakh, domin wannan aiki da kai a duniya shine aikin da zai zamanto abokin zamanka a cikin kabari. Sannan kuma ɗebe kewa ta biyu wanda ita ce ta hakika shine yinin alkiyama, domin wannan ibada da kai za ta sanya ka dace da gidan aljanna, kuma ka samu kusaci da Ubangijinka subhanahu wataala. Wannan shine hikima da Allah ya shar'anta mana irin wannan ibada. الحديث التاسع بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. واتو عائشة الله إكرم تدا تكي تشيوا للمن زن الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. يا كسنتي ينا إتكافي أتكيون قوم نترشر رمضان. Wanda bayani ya gabata a wannan babi wanda yake kusa da abadan da ke kusa da wannan baba wanda ya gabata, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko yana yi yayi itikafi a goma na farko domin neman dacewa da daren Lailatul Qadr. Ubangiji ta'ala ya turo Jibrilu alaihi salam ya isar masa da sakon cewa a ci gaba da bincike, ba anan ba take. Sannan da shekara ta gaba ta zo, manzon Allah sai ya dauki goma ta tsakiya yayi itikafi domin neman dacewa da daren Lailatul Qadr. Allah ya koma turo masa Jibrilu alaihi salam ya ce masa a ci gaba da lalime, har yanzu dai ba a kai lokacin ba. To a wannan goma ta karshe da manzon Allah sallallahu ta tsakiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, kamar yanda bayani ya gabata, asubar ta wayewar 21 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare na 21 an nuna masa daren Lailatul Qadr. Don haka kenan anan sai manzon Allah ya ce duk wanda zai yi itikafi daga cikin zai yi itikafi tare da ni. Manzon Allah ya ce to yayi a cikin goma na karshe, domin an nuna min daren Lailatul Qadr a daren 21. Manzon Allah ya ce a wannan asubar da ta waye ya ce na waye gari ina sujada a cikin ruwa da laka, amma na manta kowace rana ce. To dan haka kasancewar a nan kenan da ya samu tabbacin cewa Lailatul Qadr a goma ta karshe ake samun ta. Don haka daga ran nan bai koma yin itikafi a goma ta farko ko goma ta tsakiya, sai dai goma ta karshe. Don haka Aisha ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan. Wanda ka'ida ta malaman larabci suka ce lafzatul wannan sigatul mudari ba'da lafzati kana tadullu ala al mudawamati wal kathra. Duk lokacin da aka samu siga ta mudari ta zo bayan lafazin kana, to tana nuna dawama da nacewa. Dan haka ta ce kana ya atakifu fil ashir la awakhir min ramadan, kenan tun daga wannan lokaci har zuwa ƙarshen rayuwarsa, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin itikafi a goma na ƙarshe na ramadan. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, Aisha ta ce har Allah ya karɓi rayuwarsa. Thumma atakafa azwajuhu ba'da, sannan kuma wato matansa sai suka ci gaba da yin itikafi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. me Aisha take nihi da wannan jumla da tace kuma atakafa azwajuhu ba'da, sannan matansa wato su ma sun yi itikafi, sun ci gaba da yin itikafi bayan mutuwar shi. Aisha tana nuna mana hukuncin itikafi hukunci ne wanda yake zartacce, wato ba a shahe shi ba, an gane ko? Har manzon Allah Allah ya karbi rayuwarsa yana itikafi bai daina ba, sannan kuma da ya wuce matan shi suka ci gaba da yi. A wani lafazi Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya atake fi kullin Ramadan, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana itikafi a dukkan wato wata na Ramadan. Fa idza sallal gada, idan ya sallaci sallar asuba, jaa makanahu alladhi itakafa fi, sai ya zo gunsa inda yake nihin yin itikafi, a wannan lokaci yake shiga mahallin da wato shine take cewa idan ya sallaci sallar asuba sai ya shiga gunsa inda yake nihin yin itikaf. Don haka a jimilce wannan Aisha Allah ya kara mata yadda tana ba mu labari dangane da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimci yin itikafi a kwanuka goma na Ramadan a dukkan shekara domin neman dacewa da daren Lailatul Qadr, bayan Allah ya sanar da shi cewa a goma na karshe ne ake dacewa da wannan dare. Ya ci gaba da yin haka har Allah ya karbi rayuwarsa, kuma haka matansa Allah ya kara musu yadda, haka suka ci gaba da yin wannan itikafi. Wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa rasuwa ya bar mata guda tara, wanda farkon su akwai Zainab bintu Jahash, akwai Ummu Habiba diyar Abu Sufyan, sannan akwai Hafsa diyar Umar Allah ya kara mata yadda, sannan akwai Juwairiya bintu Laharith, sannan akwai Safiya bintu Huyayi, sannan akwai Maimuna bintu Laharith, akwai Sauda bintu Zam'a, akwai Aisha diyar Abubakar, sannan akwai Ummu Salama ita ce Hindu bintu Abi Umayya. To waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ci gaba da yin itikafi, kamar yadda Aisha tace wa atakafa azwajuhu thumma atakafa azwajuhu ba'da, sannan matansa suka ci gaba da yin itikafi bayan wucewar shi. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana cewa yin itikafi matsayinsa sunna ce wadda take mustahabba, kuma a goma na karshe, kuma a kowace shekara ana bukatar musulmi in yana da damar yi yayin kokari. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana hukuncin itikafi hukunci ne wanda yake wanzacce, don haka ba a shari hukuncin sa ba, kuma baya daga cikin hususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ku? Baya daga cikin hususiya, ma'ana abin da yake banta da shi, inda yake banta da shi to bayan da za a yi matansa su yi. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana namiji da mace daidai muke game da wato mustahabbancin yin itikafi, illa kasancewar itikafi na mace akwai sharuɗa, kamar yadda malamai wato suka zana, wanda dole sai ta cika waɗannan sharuɗa, an gane ko? Wanda dole ne ta cika su, ya zamanto ba ta cikin jinin al'ada, ya zamanto mahallin da za ta yi itikafi babu cuɗanya da maza, sannan kuma ya kasance ta suturce dukkan jikinta akan sutura wadda take ta shari'a da sauransu. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana yin itikafi baya inganta sai a masallaci, an gane? Sai a masallaci, dole sai a masallaci, kamar yadda Allah ya ce wa antum aqifuna fil masajid, don haka ai kaga makaranta wurin ibada ne, domin wuri ne wanda yake na ɗaukan ilimi. To dan haka bai halatta mutum ya yi itikafi a makaranta, ko ya ce a gidansa zai yi, ko ya ce wani wuri na daban zai je, dole sai a masallaci. Sannan kuma wannan yana nuna mana sunna ga wanda yake itikafi bayan an gama sallah to ya koma mahallinsa inda yake yin itikafi, an gane ku? Bayan ka gama sallah kenan sai ka koma mahallin da kake bance shi domin yin itikafi. Misali ka zo masallaci ka ke banci wuri nan ka dan aje shin kudarka, to in an gama sallah ka zo ka shiga sabon sallah in an gama sai ka koma mahallinka ka je ka zauna inda kake banta domin yin ibada. Sannan kuma wannan yana nuna mana in ka zo masallaci domin yin itikafi to ana buƙatar ya zamanto mutum ya kadaita ya kaurace ma jama'a. Amma su da yawa jama'a a yau sun maida masallaci a lokacin itikafi kamar wani dandali wanda yake na hira. Haka mafi yawan jama'a a yau suke. So da yawa za ka gani an tafi masallaci domin yin itikafi to amma an maida masallacin tamkar wurin yin hira. Sannan kuma wannan yana nuna mana me itikafi abinda ake bukata lokacin da ya dace ya shiga wurin itikafin sa shine lokacin asuba. Kamar misali mutumin da yake niyyar yin itikafi in ma na kwanuka goma na ƙarshen Ramadan ko kuma zai yi na kwana ɗaya ko na kwana biyu ko sama da haka to lokacin da zai shiga wurin itikafi ya zamanto ya shiga ne wato a lokacin asuba. Domin Aisha mai ta faɗa take cewa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya sallaci sallar asuba sai ya zo gunda yake nihin yin itikafi. Domin a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an masa wata ilbukka wato ta tabarmar kaba manzon Allah ya sanya aka kebance mishi wuri domin ya samu kadaita da ubangijinsa. Manzon Allah ya shiga wannan wuri anan yake itikafinsa. Wanda bai shiga wannan wuri ba sai lokacin asuba. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa mai shiga itikafi yana shiga masallaci domin yin itikafi a lokacin fadawar rana kenan ya shiga yayin magariba a can. To lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci da aka yi magariba manzon Allah ya shiga. Amma bai shiga ba mahallin da zai yi itikafi ya fara itikafi sai da ya sallaci sallar asuba. Dan haka su waɗanda suka tafi akan cewa gab da fadawar rana ake bukata ya shiga ya sallaci magariba a ciki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallacin a lokacin magariba. Wanda suka ce a lokacin asuba suka ce domin wurin da yake banta domin yin itikafi bai shiga ba sai da ya sallaci sallar asuba. Dan haka da ya shiga masallaci kusan magariba har zuwa asuba wannan bai fara itikafi ba a wannan lokaci. Dan haka kenan mutumin da zai yi a kwanuka goma na ƙarshe idan aka ce yau muna da azumi 19 mun kai 19 kenan gobe za mu tashi da azumi na 20 an gane ko kenan a gobe sallar asuba ya kamata mutum ya je ya shiga kenan lokacin asuba sai ka je ka shiga tunda gobe yinin kenan 20 ne yinin 20 shine daren 21 daren Lailatul Qadr ko ana tsammanin wucewar shi kenan a daren 21 kenan yau in aka ce 19 ga watan Ramadan kenan mutum yayi buɗe baki da dare bayan fadawar rana kenan zuwa dare kenan kusan sallar asuba mutum sai ya je kenan yayi sallar asuba a masallaci yana sallar asuba kenan wayewar yini na 20 kenan a ran nan mutum zai fara itikafi. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa mai itikafi ba laifi yakan iya keɓantar wuri nashi na musamman a cikin masallaci domin yin itikafi, wannan baya daga cikin abin da aka yi hali. Amma in ba domin yin itikafi ka zo ka keɓance wuri a masallaci ka ce naka ne ba wanda yake zama sai kai, wannan fashi ne ƙwace ne. Yana daga cikin nau'i na wannan ƙwacen kafin mutum ya zo masallaci sai ya kawo wato shine tafi sai ya shimfiɗa a sahun gaba. Kai baka zo ka zauna ba kuma sannan ka tsare masallaci. Masallaci ko babu wanda yake da mallakar shi, masallaci na Allah ne, kowa yana da haƙƙi a cikin sa. Don haka bai ya dacewa mutum ya zo yake banci wuri a cikin masallaci nashi ne ba wanda zai zauna sai shi. Sai dai in domin yin itikafi ne ba laifi mutum yakan iya keɓantar masallaci har akai kwanukan da zai gama yin itikafi a ciki, wannan ba laifi. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ba laifi akan iya kafa ma'ana wata ilhukka kenan wata ilkhaima a cikin masallaci domin ka shiga ka keɓanta an gane kar jama'a su dame ka. Amma wannan da sharadi matukar mutum ba zai kuntata ma jama'a a masallacin, ma'ana masallacin ba zai yi kunci ka bata ma mutane sahu, to ba laifi kakan iya zauwa ka keɓanci wuri kai wani dan daki kai dan kewaye domin ka shiga, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka masa wata ilkhaima shine bukka a cikin masallaci ya shiga nan anan yake itikafin sa. الحديث العاشر بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو مؤتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسا وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر. Wato Aisha Allah ya karama ta yadda take cewa ta kasance wato tana sarce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa wahiya ha'ib halin tana cikin jinin al'ada. Lafazin turajjil an ciro shi ne daga at-tarjil. Tarjil shine tasrihu sha'r, ma'ana a sarce kai a sa mishi mai. Shine yace annaha kanat turajjilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-haid, wato ta kasance tana sarce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ta gyara masa kuma halin tana cikin jinin al'ada. Don haka wannan gaba zamu fa'idanci cewa wato shine tawazun ko kuma ce adalci na shari'a ta musulunci. Sabani ga Yahudawa, mace in tana cikin jinin al'ada sun dauke ta matsayin najasa ce, kazamta ce, ba a cudanya da ita. Can ake mata albuka ta koma cin gefe, ba ta shiga cikin jama'a sai ta kai lokacin da ta gama. Ba a cin abinci da ita, ba a zama bude da ita, ba a kwana daki ɗaya da ita. Su kuma ƴan mushaw, su kuma sai suka dauki mace in tana jinin al'ada tamkar ma ba ta yi. Duk abin da suke na kusantar iyali ko tana cikin jinin al'ada su ba ruwansu. Su waɗancan Yahudawa sun kasa kai inda ake buƙatar su kai, su kuma waɗannan sai suka wuce gona da gida. Shi kuma musulunci sai ya ɗauki mace a matsayin tsarkakakka take ko da tana cikin jinin al'ada, domin ƙa'ida mumini baya zama najasa, kamar yadda manzon Allah ya ce innal mu'mina la yanjus. Za a ci abinci da ita, za a zauna buɗe da ita, za a kwanta shimfiɗa ɗaya da ita, za a kusanci juna, iya abin da yake haramu shine saduwa. Haka manzon Allah ya ce isnahu kullu shay'in illa nika. In mata suna al'ada, duk abin da kuke nihi na jin daɗi game da su, manzon Allah ya ce ku yi sai dai saduwa shine kadai aka haramta. Da haka da can Ubangiji ta'ala ya ce fa'atazilun nisaa fil mahidi, ku kaurace ma mata a lokacin al'ada, ana nihin cewa saduwa, ba ana nihi kwata-kwata a maida su gefe a dauke su tamkar kazamta ce ba za a zauna da su ba. To dan haka nan shine Aisha take ba mu labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato lalle ta kasance tana sarce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa, kuma alhali tana jinin al'ada. Har ma a wani hadisi Aisha take cewa zan kafa baki a jikin, wata take cewa zan kafa kai a jikin wannan amakayi in sha abin sha, ina jinin al'ada, in miƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda na dora baki na dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dora bakin shi. Shi ne sai ta ce wa huwa mu'takifun fil masjid, alhali kuma yana itikafi a cikin masallaci. Wahiya fi hujratiha, Aisha tana cikin ɗakinta, domin ɗakin Aisha yana dike da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga kofar ɗakinta kawai masallaci zaka shigo. Yunawiluha ra'sa, manzon Allah sai ya miƙo mata kanshi, ya miƙa mata kansa kenan cikin ɗakin, gangan jikin shi yana cikin masallaci, ita tana cikin ɗakin sai ya miƙa kansa, wato sai ta caje masa kai, ta sarce masa kai, ta gyara mishi. Wannan yana nuna mana kasancewar wato shine ma'ana duk wasu ayyuka waɗanda al'ada ta gudana, wannan kenan ba laifi an shar'anta mace ta mamijinta. Kamar yadda anan hidima ce Aisha Allah ya kara mata yadda take ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bibiyar jikinsa game da tsafta. an gane ko wanda ake bukatar mumini a kullun ya kasance a cikin tsauta yake. A wata riwaya sun ce cewa wa kana la yadkhulul baita, wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya shiga gida idan yana itikafi illa li hajatil insan, sai domin bukata ta mutum. Mi take nihi sai domin bukata ta mutum, wannan kinaya ce, sai domin shine yin bawali ko kuma bayan gari, shine kadai abin da yake sanya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin gida idan yana itikafi. Wannan kuma yana nuna mana duk wani abin da ake kyamar a fito fili a fada, to shari'a abin da ta nuna mana kinaya ake bukatar ayi. Don haka tace illa li hajatil insani, sai dai domin bukata ta mutum, ma'ana bawali da bayan gari su kadai ne suke sanya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida. Don haka kenan in ba wata larura ta bukata ta mutum, to ba a bukatar mai itikafi ya fita daga cikin masallaci, sai domin ya je yayi bawali ko bayan gari ko sayan abinci da abin da yake kama da haka, abin da yake na tilas shi kadai ne mai itikafi zai iya yi. A wata riwaya Aisha take cewa in kuntu la adkhulul baita lil haja, tace lalle na kasance in anan bi ma'ana kad, tabbas tace na kasance ina shiga gida amma domin bukata ta dan adam. Wal maridu fihi, take cewa alhali a cikin gidan kuma akwai mara lafiya, tace ina itikafi ina shiga gida amma domin bukata ta dan adam. Tace kuma alhali a cikin gidan akwai mara lafiya, tace fa ma as'alu anhu, tace ba na tambayar shi yaya jiki, illa wa ana marra, tace sai dai ina cikin wucewa in ce yaya jiki, amma in tsaya a gun shi domin in ziyarce shi in tambaye shi jiki, tace a ba na haka. Dan haka anan malamai suka ce shi wanda yake mai itikafi hatta da zuwa gaida mara lafiya bai dace ba, ko raka gawa da duk wasu abubuwa, to an ce ba maganar raka gawa, ba maganar ziyarar mara lafiya, kaga abubuwan da suke koma bayan haka bai dace ba a ce mai itikafi yayi. Dan haka shi mai itikafi gaba ɗaya kawai ya kauro masallaci ne saboda ibada, duk wani abu wanda yake na rataye-ratayen duniya su ake maida shi gefe. To dan haka a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana halaccin kenan mace koda tana cikin jinin al'ada tana iya wanki ma mijinta kai ko sauran jikinsa, wannan duka ya halatta a shari'a, kuma wannan kasancewar wani nau'i ne wanda yake na zamantakewa tsakanin ma'aurata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu. Sannan kuma wannan na nuna cewa mai jinin al'ada dan ta taba wani abu ne gangan jikin mai itikafi ba abin da yake tasiri game da itikafinsa. Sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana kamar yadda bayani ya gabata, mace in tana cikin jinin al'ada kenan tsarkakakkaci, jikinta ba najasa bane. Sannan wannan yana nuna cewa wato mai itikafi kenan ba abinda zai fitar da shi daga wurin itikafi kenan sai dai bukata ta dan adam, abinda yake na tilas sayan abinci ko kuma biyan bukatarsa, amma duk wani abu wanda yake yawo ne shi haka bayyana cewa, don haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke bata itikafi. Babu wata larura mutum ya fita yana yawon sa to wannan itikafin sai ya bashi, domin sharadin itikafi shine ka lazumci masallaci domin ibada. Sannan wannan kuma na nuna mana halaccin mace ta yi itikafi a masallaci tare da mijinta, kuma yana halatta mace ita kadai ta je masallaci domin yin itikafi. An gane ku, domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewar shi sun kasance suna yin itikafi. Sannan kuma wannan yana nuna cewa wato ladabi daga cikin ladabba waɗanda suke daga cikin ladabba waɗanda suke na musulunci, kamar yadda muka yi bayani duk wani abin da ake jin kunyar a fito a faɗa kenan, abin da ake bukata kenan ya zamanto an yi kinaya a kansa. Don haka iya alaƙar hadisin da baban kenan mai itikafi yakan iya fita, to amma ya zamanto fita ce wadda take ba makawa, kenan bukata ce ta dan adam ta kama shi, in ma sayan abinci ko kuma biyan bukatar shi shine bawali ko bayan gari da sauransu, amma in dai ba waɗannan abubuwa to bai dace wa ya fita. Idan rashin lafiya ta samu mai itikafi to zai iya fita ya je gida ya je amma da zaran ya warke zai dawo masallaci. Idan mace tana itikafi jinin al'ada ya zo mata, za ta fita daga masallaci ta koma gida, amma in ta gama wannan al'ada kai tsaye za ta dawo masallaci ta ci gaba da itikafin ta cikin kwanukan da ta yi alkawari. Haka kenan mai itikafi in ba shi da lafiya, rashin lafiyar ba ta kai ba ta kwantar da shi, to yana iya fita ya je likita a yi masa magani sannan ya dawo ya ci gaba da itikafin shi, domin wannan ma yana daga cikin bukata ta dan adam wadda take ba makawa. Amma duk abin da yake ba wannan ba na gaida mara lafiya ko raka gawa ko wasu bukatu waɗanda suke na can daban, waɗannan ba sa dacewa. Al-hadithu al-hadi ashar ba'da al-mi'atayn an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة وتؤمر الله إكرم سيدك شوى نافذك منزل الله صلى الله عليه وسلم نشيد شيء إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام نشيد يا منزل الله للذي ناقصن شيء الجاهلية معنى كافٍ الله يا أزرتاند مسلمك ناتي الواشن زيني إتكاف دري ko kuma na yi ne a masallacin Allah mai al'umma. Kamar yadda bayani ya gabata, itikafi yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya shar'anta ma wanda suka gabace mu, domin yana daga cikin bulbuɗin abin da mutanen Makka suka kasance a kan shi daga cikin addinin Ibrahimu alaihi salam. Don haka Umar ya ce a jahiliya kenan kafin na musulunta na ci alwashin zan yi itikafin dare ko kuma na yi ne wato a masallacin Allah mai alhurma. Kala sai manzon Allah ya ce da ni fa'auf bi nadrik, ma'ana cika da addawalkinka, ma'ana alwashin da ka daukan ma kanka manzon Allah ya ce je kaka cika. A karkashin wannan hadisi malamai suka ce ya halatta mutum ya yi itikafi na dare kawai ko na yini kadai, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa itikafi karancinsa shine yini da dare awa 24. Domin Larabawa sukan yi amfani da lafazin yawman, amma abinda suke nihi yi ne da daren shi, ko su yi amfani da lafazin laila suna nihin daren da yi ne shi. Sannan kuma wannan yana nuna mana ingancin kenan addawal wato na kafiri, in yayi kenan bayan musulunta dole sai ya cika da wannan alwashi da ya daukan ma kansa, in dai wata ibada ce ya ambata. Kamar yadda Umar kafin ya musulunta ne tun a jahiliya yayi addawalkin zai yi itikafin dare ko kuma na yini a masallacin Allah mai alhurma, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka. Manzon Allah ya ce masa fa'auf bi nadri, je kaka cika wato da alwashin da ka daukan ma kanka. Don haka kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan ingancin itikafi ba tare da azumi ba. An gane ba sharaɗi bane ba na yin itikafi cewa dole sai da azumi, kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka. Ai mun san lokacin da ake yin azumi, ana yin azumi ne daga ketowa alfijir zuwa fadawa rana. To mutumin da zai yi itikafi a cikin dare, shin ana azumi a cikin dare? Ba a yi. To anan shi kuma a cikin riwayar kenan Umar yayi alwashin yin itikafin dare a masallacin Allah mai alhurma, manzon Allah ya ce ya cika da itikafin sa. Dan haka kenan wannan halaccin yin itikafi ba tare da azumi ba, ingancin yin itikafi ba tare da azumi ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar duk abinda mutum ya ci ma kanshi alwashi na ibada tsakanin shi da Ubangiji, to dole sai ya cika wannan alwashi, tilas ne a kanshi ya je ya cika. Sannan wannan hadisi yana nuna ba laifi bane mutum ya ambata halinsa na kafin musulunci. Kamar misali lokacin da mutum yana wasu ayyuka waɗanda ba su dace ba, to ba laifi yakan iya bayyana ma malami irin halayen da ya samu kanshi a baya kafin ya samu nagarta, domin malami ya masa bayani game da hukuncin shi a yanzu menene yake kanshi. An gane kamar yadda Umar yayi bayanin a halin shi ne wanda yake na jahiliya. sannan kuma wannan yana nuna mana tambayar malami malamai dangane da duk abin da mutum ya jahilce shi duk abin da ka jahilci hukuncin sa to ka je ka tambayi malamai kamar yanda anan Umar ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan addawal da yayi tun a jahiliya manzon Allah ya ce masa mazai je ya cika da addawal din sa sannan kuma anan kenan masallacin da ka ayyana cewa ashe zaka yi itikafi to ya zama tilas a kanka in dai kamar misali waɗannan masallatai waɗanda sun bambanta da sauran masallatai masallacin harami na Makka ko na Madina ko masallacin Quds in dai ka ayyana ɗaya to ya lazumce ka kaje wannan masallaci da kace a cikin shi zaka yi dole kai amma in dai ba a masallacin ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku ne to duk masallacin da ka samu sai ka je ka yi itikafi ba su da bambanci masallacin unguwar ku baya da bambanci da masallacin unguwar Suwali dukkan masallaci masallaci ne waɗancan masallatai uku sune suka bambanta da sauran masallatai kuma wannan yana nuna mana kwadai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan neman ilimi yanda Umar ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث الثاني عشر بعد المئتين عن صفية بنت هويي رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلة فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت هيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه وتصفية بنت هيي ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a cikin masallacin sa fa ataituhu azuruhu layla sai na je masa domin na ziyarce shi a wani dare na tafi na tarar da shi fa haddastuhu tace na yi masa hira wanda wannan yana nuna mana halaccin a ziyarci mai itikafi ba laifi akan iya kai masa ziyara an gane ko a je a ziyarce shi kuma ba laifi a dan tattauna sannan kuma shi kenan a rubu kamar yanda take kai masa ziyara ta kai masa ziyara a cikin dare shi ne ta ce kun makuntu li an kariba bayan gama hira sai na tashi domin na koma gida faƙama ma'iya li ya kaliba ni manzon Allah sai ya tashi tare da ni domin ya rako ni gida wa kana maskanu ha fi dari Usama bin Zaid gidan ita Safiya yana can wato a gidan Usama ibn Zaid a nan ɗakin Safiya yake domin ita gidanta yana da nisa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa daga cikin matan shi akwai wanda ɗakunansu gidajensu a liƙe yake da masallaci kamar su Aisha da sauransu famarra rajulani min al-ansar wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina sai suka wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana tsaye da ita wannan mata tashi Safiya falamma ra'aya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsaye da wata mata a cikin dare asra'a sai suka yi gaugawa suna duku-duku kowa ya fara bin gefe faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya gansu suna gaugawar tafiya suna bin gefe sai ya ce ala islikuma manzon Allah ya ce ku zo ku zo ku yi a hankalinku innaha safiyatu bintu huyai yace kun ganta ba kowa bace matata ce safiya yar huyai fa qala wadannan mazajen biyu sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ai matsayin ubangijinmu ya wuce a ce mu yi mummunan zato game da manzon shi yaya za a yi mummunan zato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine anan suka ce subhanallah wannan subhanallah ana faɗa ne a duk lokacin da abu ya baka mamaki ya girmama a kanka in ma ka yi kabbara ko kuma ka ce subhanallah kamar yadda bayani ya gabata a gane ku kenan su anan da manzon Allah ya ce ku zo suka zo ya ce ala rasulukuma ku yi a hankalinku ku ba a sani amma kuke gaugawa kenan tun anan su sun samu tsarkuwa shine manzon Allah ya nuna musu cewa matar shi ce Safiya sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ai matsayin ubangijinmu ya wuce a ce mummuna na zato da manzon shi sai manzon Allah yake cewa a'a abin da yasa nayi muku haka yace inna shaytana yajri min ibni adam majradan domin shaytani yana gudana game da dan adam a cikin jikinsa yanda jini yake gudana jini duk inda ka sani a jikin dan adam ba inda baya kutsawa to haka shaytani a jikin dan adam ba inda baya shiga sai yace wa inni kashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra ina tsoron wato ya jefa wani sharri da mugunta a cikin zukatan ma'ana mummunan zato ku ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare da wata mata a tsaye aw qala shay'a ko kuma cai wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'a ina tsoron shaytani ya jefa wani abu a cikin zukatan ku kenan na mummunan zato don haka manzon Allah ya kiraye su ya nuna musu cewa matar da yake tsaye da ita ba wata mata bace can daban matar shi ce Safiya a wata riwaya take cewa ita Safiya tace ta zo domin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a cikin itikafin sa a cikin masallaci fil ashir al awakir min ramadan kuma a goma na karshe na ramadan an gane ko karin fa'ida kenan a wannan riwaya cewa a kwanuka goma na karshen ramadan take cewa sai na zauna na yi hira da shi wato dan lokaci sun makamar tankali sannan sai ta tashi domin ta koma gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi tare da ita domin ya raka ta gida hatta idza balagat babal masjid lokacin da wato ta iso kofar masallaci inda babu ummi salama wurin kofar gidan ummi salama an gane ko sannan a wannan guri ne kina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga waɗannan mazaje biyu suna saurin wucewa manzon Allah ya ce a kuzo kun gani ba kowa bace Safiya ce don haka wannan hadisi malam ya shigo da shi a wannan babi dan ya nuna mana halaccin kenan shi mai itikafi ba laifi akan iya kai masa ziyara kuma ba laifi akan iya hira da shi amma kai masa ziyara ba haka ba kowa ya tafi ya ce ya kai masa ziyara sai dai wanda yake kamar misali makusancin shi kamar yanda anan matar shi ce ta kai masa ziyara sannan kuma ba laifi yakan iya yin hira kenan ko da hira ce wanda take ta duniya wanda dai kasancewar ba za ta shagaltar da shi ba an gane ku don haka kenan in har ya kama ban makawa ba laifi mai itikafi yakan iya daga waya ya tambayi iyalin shi yaya kun tashi lafiya an kwana lafiya ba laifi akan irin wannan amma mai itikafi ya saki waya yana tira da mutane a cikin itikafin sa wannan ya bugo ya dauka wannan ya bugo ya dauka wannan bai dace ba in so samu ne abin da ya dace ko mu ce ya zama tilas ga mai itikafi ya kashe waya hira sai abu sai in ya kama dole ban makawa to ba laifi kana iya yin kira ko in an kira yaka in ya zama dole ne to ba laifi a kan irin wannan sannan kuma wannan yana nuna cewa wato halaccin kenan fita ta mai itikafi daga masallaci in har bukata ta kama kaga yana cikin itikafin ne anan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito domin wato ya rakuta kenan ba laifi in iyalinka sun kai maka ziyara ba laifi kakan iya fita ka rakusu kuma musamman kasancewar a irin wannan lokaci lokaci ne wanda yake na dare don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito domin ya rakuta kuma wannan yana nuna mana shine shar'anta mana rika bako in kai bako ba laifi kakan tashi karaka shi kadai bai masa kewa game da wannan rakiya sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin mace kenan ta fita a cikin dare kamar yanda a cikin dare ne ta fita ta je ta ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka gama hira sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya rakuta don haka dai a takaice waɗannan hadisai hudu da malam ya zo da su a wannan babi suna nuna mana itikafi ibada ce mai zaman kanta wanda ga abubuwan da suka halatta kuma akwai abubuwan da ba sa halatta kamar yanda ba abinda zai fitar da mai itikafi daga cikin itikafinsa illa domin bukata ta mutum kuma kamar yanda muka yi bayani a farko itikafi ibada ce mai zaman kanta wadda ake neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala so da yawa a yau wasu suna shiga itikafi kawai saboda wasu bukatunsu na duniya shi itikafi a farko bai ya halatta ka shige shi da niyyar neman biyan wata bukata ta duniya amma ba laifi in ka shiga itikafi a cikin addu'o'in ka karuki abubuwa waɗanda kake da bukata na duniya amma da niyyar bukata ta duniya wannan baya halatta da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.